الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعة تبت على الله تبارك وتعالى لذلك من الانجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a daya ga watan Rabiu Tsani shekara ta 2433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 24 ga watan 2 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih don haka kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am
yana halitta kuwa ka yanka ma sarmanta kudin saraki kuma yana halitta baban da sai bai amince ba da sarakin nan da yanka ma
wai misali mutum ne ya ga mace yana bukatar ta da aure shin ya halatta ta yanka sadaki ta ce ni kaza za ka biya idan ta yanka shin mahaifinta yana da damar da zai ce shi bai amince ba kaza yake nufi kwarai budurwa tana da yanci akan haka balantana ba zawara kuma mahaifi shine yafi sanin ciwonta ma'ana duk wani abu za ta iya yanka ma kanta ya ce shi bai yarda ba kaza yake bukata a biya an gane ko don haka shi sadaki abu ne haƙƙi ne wanda Ubangiji tabaraka wataala wato ya yanka ma wato maza wanda kuma dole ne za su bayar da wannan haƙƙi ga mata wanda ko mahaifinta ya amshi sadakin dole haƙƙinta ne don haka tana da damar da za ta ce kaza nake bukata ka biya sadaki na amma ho kasancewar wannan kuma dole sai da amincewar wato mahaifinta ko kuma wanda zai tsaya matsayinta kenan matsayinsa wanda yake alwalinta don haka Allah ya ce wa atun nisaa saduqatihinna nihila to don haka kasancewar balantana ita bazawara iya abinda kuka yi da ita shine matsayin sadaki abinda ta yanka maka don kar mu manta akwai wani nau'i daga cikin nau'ika na aure wanda shari'a ta halitta mana wanda ake kiransa nikahut tafwir aure wanda yake na mika al'amari ga mace wanda za a zo a daura aure amma ba tare da an ambaci sadaki ba wanda sai ka zo shiga daki da ita sai ta ce to kaza zaka ba a nan lokacin nan zaka nemi ku sasanta in ta yanka ma da yawa ka ce ki dai rage idan kun daidaita a nan shikenan amma fa idan ba ku daidaita ba to a wannan lokaci aure zai watsa an gane ku shine wanda ake kiran shi nikahut tafwir wanda nasi ne na alqur'ani ya halitta mana shi kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa la junaha alaikum idza qallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida wa matti'uhun 'ala al-musii qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsinin wa in qallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad farartum lahunna faridatan fa nisfu ma farartum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير to dan haka wannan kuma ba bambanci tsakanin budurwa da bazawara a bangaren wannan aure wanda ake kiran shi nikahut tafwir to balantana wannan kafin a kulla aure ne ma ta ce ni kaza nake bukata ka biya illa kasancewar dai kar mu manta aure wanda yafi albarka wanda wahalhalinsa suka saukaka duk auren da dawainiyar shi ta yawaita to wannan albarka tana karuwa to tana karanci a cikin sa na'am
shine abin yake bai shi kuri kuma shi ne an yi ba duk mutane sai ne kasance domin nan kuma da suke bin shi zai ba ko kuma su san kalubale zai da wannan
kamar arni na'am
ne yake bin shi kuri
na'am
shi an kuma sai ci kuma yin su da ba
eh
zai ne kasance
zai ne kasance
na'am wannan kuma da Allah yake bin shi zai ba wani tan su kuma sai da zai
wai misali mu'amala ce ta saye da sayarwa ko wata harka ta yau da gobe ta hada ka tsakaninka da wani wanda yake ba musulmi ba arne to yana da haƙƙi a kanka ma'ana yana bin ka bashi shi kuma sai yayi wata wuru-wuru da damfara ya ci kudin wasu sai ya tsere to wannan haƙƙi nashi kuma kana son ka maida masa shin waɗannan wanda suke bin shi bashi zaka iya biyan su ma'ana ka ba su wannan haƙƙi na arnan da ya gudu zuwa ga waɗanda suke bin shi bashi anan dai kasancewar idan mutum yana da haƙƙi a kanka sawa'an musulmi ne ko arni dole wannan haƙƙi zaka sadar da shi zuwa gare shi ko kuma wani wanda yake wakile shi dan amana ce amana kuma Allah ya ce mana inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha dan haka anan ba za ka ba wani wannan haƙƙi na arnan dole sai in shi yace abada amma in ba shi bai ce abada ba za ka bada ba yanzu idan ka ba su randi dawo yace kudin shi yake so dole za ka ba shi tunda ba shi bai ce ka ba su an gane ku sai dai idan ya muku gani ma'ana shine alhawala ya ce in ka samu ka bawa ne ko ya turo wani wakilin shi na musamman sannan ya halatta ka bada yanzu misali na baka ajiyar kuɗi wasu suna bi na bashi shikenan kawai dan masu bi na bashi sun zo sai ka ɗauka ka biya su ba tare da izini na ba dole sai da izini na kasancewar ya gudu wannan bai nuna cewa waɗannan sun cancanta a ɗauka a basu hanya ce daya daya in ka same shi ka sadar masa idan baka same shi ba ka rasa inda zaka hadu da shi to wannan kudade zaka iya yin sadaka da su Allah zai sadar masa haƙƙin shi a gobe kiyama duk mutumin da yake da haƙƙi a kanka haduwa da shi ke akwai wahala in ma ya riga ya mutu ko kasancewar baka san inda zaka same shi ba hanyar malamai suka bada fatawa sai ka aikata wani aiki na alkhairi da wannan dukiya ta shi in ma sadaka in ma wani abu wanda yake na ɗaukaka addinin Allah wannan kasancewar Allah zai sadar masa haƙƙin shi a gobe kiyama a babin banci tsakanin arni da musulmi a bangaren abin da ya shafi dukiya yanda dukiyar dan uwanka musulmi daidai da dala haramun ne ka zalunce shi arni ma haka bai halatta ka zalunce shi dukiya ko ma ta wane ne alhurma gare ta haƙƙi ne wanda yake nashi da wanda ya zalunci musulmi da wanda ya zalunci arni kowanne sai Allah ya fitar masa da haƙƙin shi a gobe kiyama illa kasancewar zaluntar musulmi ta fi tsanani akan zaluntar arni
na magana ne a bangaren sadakar da za a mishi
eh
wanda shi arni
a wannan sadaka da kai ai shi in shi ya bada sadaka ba zai samu lada a wajen Allah saboda me yasa bai da sharadin wannan kai anan sadakar da zaka yi kai ne kai ne kai sadaka da dukiyar amma wannan sadaka haƙƙin nashi ne Allah zai bashi a gobe kiyama kenan haƙƙin shi ne Allah zai bashi a gobe kiyama ba dan sunan za a bashi a matsayin lada ba a'a wannan haƙƙin nashi shine za a bashi ubangiji ta'ala takan iya yiwa ya sauƙaƙa masa wani abu wanda yake daga cikin hisabi a bangaren wannan haƙƙi nashi na'am 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 to kun yi da shi cewa ka kai ma hukuma ba ku yi da shi ba yanzu in ka bani dukiya fa amana ce ka bani in na tashi dole kai zan ba wani bai isa bai zo ya yi tsaye da sunan in bashi sai dai in kai ka wakilta shi ko ma hukuma ne duk lokacin da mutum zai baka amanar dukiyar shi to wannan bai ya halatta ka ɗauka ka ba wani sai in shi ya ce a bada kwarai. Sai dai anan ita hukuma abinda take da dama duk wani abu wanda yake na dukiyar shi za ta iya kamawa domin ta biya masu haƙƙi haƙƙinsu. Duk inda ta ga dukiyar shi za ta iya kamawa. Mai haƙƙi ta biya shi haƙƙin shi. Amma kai ta kannas ka dauka ka kai ma hukuma wannan bai dacewa. Duk ran da ya dawo dole zai amsa tunda ba shi bai ce ka ba hukuma. Na'am. Wai mutumin da zai yi ayyuka na ibada, ayyuka na kwarai, shi kawai abin da yake fama in ya mutu mutane su yabe shi. Da kuma wanda zai aikata ayyuka na ibada, shi dai nihin shi kawai ya samu sakamakon lada na Ubangiji. Wanda ya yi don mutane su yabe shi, wannan ya yi aiki ne ba don Allah ba, aikin da ake kiran shiriya. Ka yi aiki don a yabe ka, sawa'an kana raye ko bayan mutuwar ka, wannan bai yarda cewa ba ɗabi'ar mumini ba ce. An gane ku? In dai ka yi don Allah, Allah shi zai sa mutane su yabe ka, sawa'an kana raye ko kuma bayan mutuwar ka. Amma ka yi aiki don neman yabon jama'a, wannan wato shirka ne. An gane ku? Amma karamar shirka ita ce riya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. Amma abin da ake bukata daman aiki in za ka yi shi, ka yi shi don neman sakamakon lada na Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Wanda kar mu manta dalilai sun gabata, mai manzo Allah yake faɗa mana dangane da azumin Ramadan. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ashahidi imanan, dan imani da Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ma'ana dan gasgata alƙawalinsa kuma dan neman sakamakonsa. Kenan, dan haka duk abin da zaka yi ka yi domin neman sakamakon lada na Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ba dan neman yabon jama'a, sawa'an a gaban idanka kana raye ko kuma bayan mutuwarka. In dai ka yi dan Allah, Allah shi zai sa a yabe ka.
Na'am.
Na'am. Wai dangane da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, wanda yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa sharru qa'ani qa'amul walima allazi yud'a ilayhi al-aghniya wa yutraku al-fuqara aw kama qala. Manzon Allah yake cewa mafi sharrin abinci shine abincin walimar da aka gayyaci mawadata aka kyale talakawa.
Na'am.
An gane ku? To shine anan shi dan uwa yake cewa to ina ga walimar da manyan mutane suke shiryawa wanda sai yasu ba sa kiran talakawa. Sai ka sanya shi a wannan layi domin yana daga cikin sharru ba'ami ba'amul walima. An gane ku? Allati yud'a ilayha al-fuqara wa al-aghniya wa yutrakul fuqara, wanda ake gayyatar mawadata a kyale talakawa. Don haka ita walima, sawa'an ta wajibi ko wanda take ta mustahabi, iya abinda ake bukata ya zamanto kira ne wanda yake hadaddi. Gayyata ce wanda take hadadda, ba bambanci tsakanin mawadaci da talaka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin kitabu zakka, littafin da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen zakka. Mun gama babi wanda yake na tara, wanda malam ya yi tarjamarsa kamar haka: babu sadaqati qabla ar-radd, baban da ke bayani dangane da cewa mumini ya yi kokari ya yi sadaka kafin a dawo masa da sadakar shi. Domin kasancewar akwai zamanin da koda ka yi sadaka ne mai yin sadaka, to ba za ka samu wanda zai karɓi sadaka, kamar yadda alama ce daga cikin alamomin gaskiyar manzanci da annabta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba da labarin kenan abin da zai zo nan gaba, babu ta hanyar da ake samun irin wannan labarai illa ta hanyar wahayi. shine manzon Allah yace da su tasaddaku fa innahu ya'ti alaykum zaman yamshi ar-rajulu bi sadaqatihi fala yajidu man yaqbaluha yaqulu ar-rajul law ji'ta biha bil ams laqabiltuha fa amma al-yawma fala hajata li biha manzon Allah yace ku yi sadaka domin wani zamani zai zo gare ku nan gaba manzon Allah yace mutum zai dauki sadaka ya kewaya manzon Allah yace fala yajidu man yaqbaluha ba zai samu wanda zai karbo wannan sadaka wanda kar mu manta waccan riwaya da ta gabata wanda ta gabata wato kar ka fahimci cewa fa sadaka ce ko ta tuwo ko ta wani abu wanda yake can daban zinare zai dauka ta ciccen zinare ya ringa kewayawa kamar misali ka dauki kullun kudi kana kewayawa kana neman wa zai karbo wannan sadaka shine manzo Allah yake cewa a waccan riwaya la ya'ti yanna 'ala an-nasi zamanu yadufu ar-rajulu fihi bis-sadaqati min adh-dhahab thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu zinare zai dauka yana kewayawa manzo Allah yake ba zai samu wanda zai karbo wannan sadaka shi wannan mawadaci zai hadu da wani idan ya hadu da wani sai ya ce masa kash inda jiya ka zo min da wannan sadaka ai da na karba wannan jiya karka fahimci cewa jiya gabanin yau domin ana amfani da jiya a dangane da zamani wanda ya riga ya wuce illa kasancewar galibi ita shi lafazin al-ams ana amfani da shi dangane da wato shine kwana kenan yini wanda yake gabanin yau kenan idan aka ce al-ams shine jiya shine sai yake cewa law ji'ta biha bil ams laqabiltuha dadi ajiya kazo min da ita da na amsa fa amma al-yawma fala hajata li biha amma a yau bani da bukatar ta to wannan bayan do abin da ya gabata anan dai kwadaitarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da Allah ya wadatar da shi to yayi kokari yayi sadaka قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون shine malamin yake cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da cewa muminai su yi kokari su kare kansu dangane da wuta koda da tsagin dabino ne wannan kasancewar jumla ce daga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake zaburar da muminai dangane da yin sadaka ittaqun nara walau bishiqqi tamra manzon Allah yace ku sanya garkuwa tsakanin ku da wuta wato ko da tsagin dabino ne kamar yanda bayani ya gabata shi lafazin ittaqu fi'ilul amr ne wanda an ciro shi ne daga alwiqaya idan aka ce alwiqaya shine alhajizu baina shay'ai duk wani abu da ke zamantowa shamaki tsakanin abu biyu an gane ko shine ake kira don haka ita ma garkuwa da ake cewa garkuwa domin tana kare gangan jikin mayaki dangane da saran takobi ko sukan mashi ko halbin kibiya to shine anan yace ittaqun nara ma'ana ij'alu bainakum wa bainan nari wiqayatan takikum minha ku sanya wata garkuwa tsakanin ku da wuta wanda za ta kare ku dangane da kunarta da azabarta sai ya ce walau bishiqqi tamra koda wannan garkuwa manzon Allah yake cewa tsagin dabino ne domin ita sadaka na zame ma bawa garkuwa da shamaki tsakanin shi da azaba a gobe kiyama shine sai ya ce wal qalil min as-sadaqa yace koda wani abu ne wanda yake dan kadan wato na sadaka koda wani abu ne wani kenan walau bil qalili min as-sadaqa da yace walau bi shikki tamra sai yace wal qalili min as-sadaqa ai walau bil qalili min as-sadaqa koda wani abu ne dan kadan wanda yake na sadaka wannan kenan min babi afifil am ala al-khas domin kasancewar tsagin dabino yana karkashin al-qalili min as-sadaqa sai malam ya shigo da wannan aya fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa mathalul ladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardati llahi ubangiji ta'ala yace misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyin su dan neman yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala menene neman yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala shine neman sakamakon shi a gobe kiyama shine dacewa da gidan aljanna wa tasbitan an gane ko duk da cewa wanda ya shiga aljannatu wannan ya sami yarda ta ubangiji tabaraka wa ta'ala tare da cewa ita yardar ta ubangiji ta'ala ta mafi shiga aljanna saboda kasancewar mai Allah yake fada wa ridwanu minallahi akbar a can fadarsa da yake cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasula ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim wa adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn sai ce wa ridwanu minallahi akbar dhalika huwa al-fawz al-'azim bayan Allah ya shigar da su aljanna a gobe kiyama ɗan aljanna ubangiji tabaraka wataala zai faɗa ga ɗan aljanna Allah ya sanya mu daga cikin su Allah ya ce da a yau ku shaida na yarda da ku dan haka bayan yau Allah ya ce bazan koma yin fushi da ku ba bazan yi fushi da ku ba to shine anan yake cewa misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyin su dan neman yardar ubangiji tabaraka wataala wa tasbitan min anfusihim kuma wato dan gasgatawa da zukatan su ko kuma kace wa tasbitan min anfusihim wato da dadin rai kenan kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana sharadin karbar sadaka shine mutun ya bada da dadin rai kenan wa taqliban min anfusihim wato da dadin rai suka bada wannan sadaka kamar yanda malamai suka fassara lafazin wa tasbitan min anfusihim kenan anan menene sharadi biyu ne sharadi na farko yi dan Allah kai ne dan neman yarda shi abu na biyu anan kai kuma da dadin rai ba tare da gunguni ba shine ubangiji ta'ala yace kama sali jannatin bi rabwa misalin sadakar su Allah yace kamar misalin wata babbar gona ce wato ajigawa abinda ake cewa rabwa wato wuri wanda yake tudu domin galibi wuri wanda yake dan tudu wanda ke akwai yashi yafi yin amfani mai kyau daga cikin gona shine ake kiran shi jigawa shine Allah yace kama sali jannatin bi rabwa wato kamar gona ce wanda take jigawa asabaha wabilun ubangiji ta'ala yace mama ko ruwa ya same ta fa atat ukula hawai ifai wato sai ta bada ƴaƴan itacen ta linki biyu kasa wadda take kyaukyawa idan ta samu mamako wanda yake na ruwa zaka ga amfanin da take yi ta linka shi kamar misali duk gonar da ya kasance wuri ne mai yin amfani to duk a shekara wadda take ta ruwa sai kaga amfani ya linka shine Allah yace kama sali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha bi'ifai Allah yace kamar misalin gona ce wadda ke jigawa wadda mamaku ruwa ya same ta ta bada ƴaƴan itacen ta linki biyu lafazin al-ukul wato sune ƴaƴan itace shine Allah yace ukulu hada'imun wa dhilluha shine sai yace fa in lam yusibha wabilun wato idan mamaku ruwa bai same ta ba ita wannan ƙasa shigawa Allah yace faqal yace mai yayyafi ma ya wadatar shi wuri wanda yake inde na kwarei ne wanda yake fitar da shuka to koda ba a yi mamako ruwa ko mun ka dan ki ruwa in an yi sai an samu amfani sai dai ka kasa samun da yawa shine sai yake cewa wallahu bima ta'maluna basir Ubangiji ta'ala masani ne dangane da duk abin da kuke aikatawa, wanda yi dan shi ya sani, wanda yi dan a faɗa shi ma ya sani, kowa zai ga sakamakon shi a gobe kiyama. Sai yace ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatu min nakhilin wa anabin lahu fiha min kulli thamarati. Ubangiji ta'ala yace yanzu ɗayan ku zai so a ce yana da gona ta dabino da inabi, wanda wannan gonar yana da dukkan wani abu wanda yake na ƴaƴan itace, ma'ana duk wani nau'i na ƴaƴan itace ya zo ya shuke a gonar. Tajari min tahti al-anharu, wanda ƙuramu ke gudana a cikin ita gonar, ko ina an keta ƙurama tana gudana. Lahu fiha min kulli thamarati, daga dukkan wasu ƴaƴan itace yana da su a cikin wannan gona. Ubangiji ta'ala ya ce wa asabahul kibar, da tijantaka ta same shi, walahu zurriyatun du'afau, sannan kuma yana da ƴaƴa waɗanda suke ramnana, shi ƙarfinsa ya ƙare, su kuma ƴaƴansa ƙarfinsu bai kawo ba. An gane ko walahu zurriyatun du'afau fa asabaha isarun fihi narun, guguwa wanda ke akwai wuta a cikinta ta zo ta bi ta kan wannan gona, fa hatarqat, gabaɗe gonar ta kone. Yanzu ɗayan ku ya so haka? Misali ne Allah yake ba mu, wai yanzu ka so a matsayinka na mai hankali a ce kana da gona, wanda wannan gonar wato akwai ƙuramu sun keta ta, ko ina ruwa gudana yake, ga dabino ga inabi, don haka Allah ya ambace su domin su ne fiyayyen abin da suke amfani da su a irin wannan lokaci, kamar misali su waɗanda ake ma maganar. Dan babu wani kayan gona mafi kima a wajensu sama da dabino da inabi. Sannan sai Allah yake cewa lahu fiha min kulli samrat, yace dukkan wasu ƴaƴan itace ma yana da duya kawo ya shuke. Kamar yanda anan in ka ɗauka gona, menene jagaba a cikinta? Hatsi da dawa, su wake da gujiya, duk ƴan rakiya ne. An gane ku? Dan haka Allah yace ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatu min nakhilin wa anabin lahu fiha min kulli thamarat da tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli thamarat. Sai yace wa asabahu al-kibar, to me irin wannan gona shine? Allah yace da tijantaka ta same shi, ma'ana karfi ya kare. Walahu zurriyatun du'afau, kuma yana da ƴaƴa waɗanda suke ramnana, kankanan yara ga su, wanda ba su isa ma su je gona. Sai Allah ya ce fa asabaha isarun fihi narun fahtaraqat, isar ita ce guguwa, fihi narun wanda ke akwai wuta a cikinta. Allah ya ce fa asabaha, sai ta bi ta kan wannan gona, fahtaraqat, gabaɗe ta kone. Shin yanzu mutun ya so haka? Ai, ba zai so haka ba. To wannan misali ne na duk mutumin da ya ciyar da dukiyar shi dan neman yaban jama'a dan a fada. Daidai yake da mutumin da yake da wannan gona, ya gona ta kai amfani, gaya komai yayi, gaya shi kuma girma ya kai masa, kuma ga yara sun taso, yara kankana, karfin su bai kawo ba. Kenan lokacin da ya kai yana buƙatar a taimaka masa, to kuma babu wanda zai agaza masa. To dan haka duk mutumin da ya ciyar da dukiyar shi ba dan Allah ba, lokacin da yake neman amfanin abin da ya ciyar, to ba zai same shi ba, shine yini wanda yake na alkiyama. Daidai yake da mutumin da yake da irin wannan gona, wanda guguwa ta bi ta kan wannan gona gabaɗaya ta wannan. Don haka can mai Allah ya ce masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati dunya kamasali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadhlimun. Wannan kenan misalin waɗanda ba su da imani. To don haka duk abin da zaka ciyar da shi na dukiya, in dai baka yi dan Allah ba, to da kai da wanda ba shi da imani da ya ciyar da dukiyar shi, gaba ɗayan ku ba za ku samu sakamako akan wannan dukiya da kuka ciyar a gobe kiyama. To wannan aya ta farko sai ce kazalika yubayyinullahu lakum alayati la'allakum tatafakkarun, kamar yanda Allah ya yi mana wannan bayani, haka Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake rabe mana ayoyinsa daki-daki, la'allakum tatafakkarun, wato don ku yi tunani ku gane girman Ubangiji tabaraka wa ta'ala, duk abin da za ku yi ku yi don shi, kuma ku san da cewa abin da aka yi don shi shi yake wanzuwa, duk abin da aka yi ba don shi ba sunan shi shekeke, ma'ana kuraci, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. To don haka kasancewar ita wannan aya ta farko tana sanya misalin sadaka, da duk mutumin da ya ɗauki dukiyar shi sawa'an dukiya mai yawa ko dukiya il kadan in dai yayi dan Allah to zai samu sakamakon ta a gobe kiyama daidai take da wannan jigawa wanda in an samu mamako na ruwa kenan amfanin gona zai linka kenan mutumin da ya dau dukiya mai yawa yayi sadaka sakamakon shi a gobe kiyama ba zai zamanto ba daidai da wanda ya tsakuri kadan daga cikin dukiyar shi ko da sun yi tarayya a cikin kyaukyawar niyya da wanda ya bada jikka 100 misali da wanda ya bada jikka 10 gaba ɗaya kowa yayi dan Allah ba yanda za a yi sakamakon sai zamanto ɗaya a gobe kiyama dole sakamakon in shi mai jikka 100 ya samu kashi 10 kai mai jikka 10 kashi 1 zaka samu kenan sharadi anan in kun yi daidai da shi kenan dan haka anan kenan jigawa in ta samu mamako ruwa kenan dole za ta bada wato amfani linki biyu haka in ka cire abu mai kauri daga cikin dukiyarka ka ciyar da shi fi sabilillahi to a lokacin kaka wacce ce kakar ita ce kiyama kenan zaka samu sakamako linki linki haka shi wanda ya dauka bakin gwalgwado ya bada jigawa ce dai in kai dan Allah ko da yayyahi aka yi wannan yayyahi sai amfani ya fito an samu abin da ake bukata kenan wanda ya komin dan kadan ne a gobe kiyama shi ma zai samu sakamakon shi inda yayi dan Allah dan haka anan da malam ya shigo da wannan aya mi Allah yace masalul ladina yunfikuna amwalahum kaga anan da yace misalin wadanda suke ciyar da dukiyarsu dukiyoyinsu kenan wannan ya hada da wanda ya bada kadan da wanda ya bada yawa an gane ku in aka ce ita dai dukiya duk abinda zaka dauka ko mun kankanta shi in dai dukiya ne kai dan Allah zaka samu sakamako a gobe kiyama haka wanda ya fitar da abu wanda yake mai yawa in yayi dan Allah sakamakon shi zai lullunka to dan haka kenan kamar yanda wancan baban ya zaburar da mu akan yin sadaka kenan anan sai mu yi kokari ko mun kankantar abu abinda Allah ya hore mana to mu yi kokari mu yi sadaka da shi shine malam sai ya biyo baya da hadisin Abu Mas'ud al-Ansari Allah ya kara masa yadda wanda ke cewa lamma nazalat ayatu sadaqa mun karanta hadisin ko qala haddathana ubaydullah ibn sa'id قال حدثنا أبو النعمان الحكم وابن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي عن سليمان وابن مهران الكاهلي الكوفي عن أبي وائل هو شقيق ابن عبد الله عن أبي مسعود هو عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه أنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراع وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا العامش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المد وإن لبعضهم اليوم 100,000 قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي أنه قال سمعت عبد الله بن معقل أنه قال سمعت عبد الله بن معقل رد أنه قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك المروزي قال أخبرنا معمر وابن راشد الأزدي عن الزهري وابن شهاب أنه قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أروى وابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها ف فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار واتو أبو مسعود شيني أقبا ابن عمر الأنصاري البدري الله إكرم سيده ke cewa lokacin da ayar sadaka ta sauka wace aya ce ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala khuz min amwalihim sadaqatan tudhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiu nali yace lokacin da wannan aya ta sauka kunnanu hamid yace dako muke yi a gadan bayan mu ma'ana kasuwa muke zuwa mu jabu kaya a gadan bayan mu fa ja'a rajulun an gane ku wannan dako in sun je sun yi idan an biya su wannan dan abin da aka ba su za su zo ne su bada shirin ci ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan haka ake bukatar mazan yau su yi koyi da mazan jiya yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sako ke da wuyar zawwa daga Allah subhanahu wataala ko daga manzansa kai tsaye suke kwatanta abinda Allah ya ce aiko manzon shi ba maganar jinkiri sako ne Allah ya turo na daga manzon ga manzansa cewa khuzmin amwalihim sadaqatan Allah ya ce ka karbi sadaka daga cikin dukiyoyinsu to da shiruhum wa tuzakkihim biha wanda zaka tsarkake su wato dangane da dattin zunubi idan an karbi wannan sadaka sakamako na farko za ta tsarkake bawa dangane da dattin zunubi sakamako na biyu wato zakkihim kuma za ta tsarkake halayensu zai zamanto mutum yana da as-samaha wal karam ma'ana rangwame na zuciya da karamci ya zamanto mutum duk abin da ya samu idan an nemi a taimaka to zai taimaka kenan ruwa za ta iya gushewa shine Allah ya ce wato zakkihim ka tsarkake su dangane da miyagun halaye ita ce ruwa sannan Allah ya ce wa salli alaihim kuma kai musu addu'a wanda sadaka anan ta hada sadaka wanda take ta wajibi da sadaka wanda take ta tadawi to shine anan yace lokacin da wannan aya ta sauka yace kunnanu hamid yace mun kasance muna dako a wata riwaya sai yace ala huhurina ma'ana a gadan bayan mu muke jabar kaya mu je mu kai sannan a biya mu idan an biya mu sai mu zo mu ba Allah subhanahu wa ta'ala rinci ma'ana mu yi sadaka da shi shine yace fa ja'a rajulun yace wani mutum shine Abu Aqila al-Ansari Allah ya kara masa yadda sai ya zo fa tasaddaqa bi shay'in a'a shine Abdurrahman ibn Auf wato sai ya zo sai ya yi sadaka da abu wanda yake mai yawa domin yana ɗaya daga cikin mawadata na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqalu murai wato munafikai sai suka ce wai dan ya nuna ma mutane yana da dukiya riya ce yake mun zai nuna ma dukiya
na'am
waja'a rajulun sai wani mutum ya zo wanda kuma shi talakka ne Abu Aqila al-Ansari fatasaddaqa bi sa'il fi sadaka da tiya daya in mata da bino ko ta alkama faqalu sai suka ce inna allaha la ganiyun an sa'i hadha inna allaha la ganiyun an sa'i hadha suka ce ai lalle Allah mu wadaci ne game da tiyar wannan me Allah zai yi da tiya guda ta alkama ko ta wannan ko ta da bino a lokacin nan sai wannan aya ta sauka Ubangiji ta'ala ya ce allazina yalmizuna al-muqawwi'ina minal mu'minina fi sadaqati wadanda suke aibanta masu gwalgwado na mu'minai a wajen sadaka an gane ko lafazin al-muqawwi'ina asalin shi shine al-mutaqawwi'i sai aka yi idgamu ta'ifa sai aka ce allazina yalmizuna al-muqawwi'ina lalle waɗanda suke aibanta masu gwalgwado minal mu'minina na mu'minai fi sadaqati a wajen sadaka sai yace wallazina la yajiduna illa juhudahum waɗanda ba sa samun abinda za su yi sadaka da shi illa gwalgwadon ikonsu aljuhud shine kenan gwalgwadon iya ikonka kamar yanda shi Abu Aqil iya abinda zai iya ne tiya ɗaya ta dabino Ubangiji Ta'ala yace fa yaskharuna minhum, yace munafikai izgili suke da su. Wannan yazo ya bada dukiya mai yawa sun ce riye ce yake, wannan yazo ya bada tiyade sun ce mai Allah zai da tiye shi. Allah yace fa yaskharuna minhum, suna izgili da mu'minai. Allah yace sakharallahu minhum, Ubangiji Ta'ala zai sakauta musu da izgilin su a gobe kiyama. Walahum azabun alim, tare da haka Allah yace sun cancanci azaba wanda take ma'abuciyar radadi. An gane ko lafazin yalmizuna ma'akuzun ne min al-lamz, idan aka ce al-lamz shine wato aibanta abu, kenan. Dan haka anan wato dabi'a ce daga cikin dabi'u wanda yake na munafirci, aibanta jama'a a wajen duk wani abu wanda yake gulgudan ikon su. Su wannan sun ba da dukiya mai yawa, an ce a basu daidai ba, wanda ya ba da kadan bai daidai ba. To dan haka kasancewar anan me yake nuna mana alakar shi wannan hadisi da wannan aya? Can Allah ya ce masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi, ko mun kadan kin dukiya, sunanta dai dukiya, ita ce ta cancanta a dauka a bada. Da wanda ya bada dukiya mai yawa, da wanda ya bada dukiya kadan, duka ana bukatar kowa bakin abinda Allah ya hore masa ya bada. Kamar yanda anan shi Abdurrahman ibn Auf dukiya mai yawa ya dauka ya bada, wanda Allah ya yi misali yake cewa fa asabaha wabilun fa atat ukulaha dhi'fai. An gane ku? Kenan wannan ya bada dukiya mai yawa, wannan shi kuma bakin iya abinda Allah ya hore masa ne ya zo ya bada. Kenan fa illam yusibha wabilun fa qan. Wannan kuma za mu gane yanda mazanjiya kasancewar yanda suka siffanta da kaskanta kai, wanda kasancewar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai al'amari ne na neman halak, to ba maganar girman kai, wanda ita sana'a ba ta da kankanta. Duk iya abinda yake bakin gulgudan abinda zaka kiyaye abincinka ka samu halak, shi ake bukata kai. Wanda kuma wannan zai nuna mana ashe mazanjiya sun sha bamban da mu a yau, wanda mu mun dauki malinta manema ce ta abinci, wanda malinta ibada ce. An gane ku? Sakamakon ta gobe kiyama ake nema, malinta daban kuma sana'a daban. Dan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in ta kamar malinta kake baka kai su ba, inda za a kasa malinta su dari daidai da kashi ɗaya baka dauka ba. Amma ga ya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke zuwa su yi dako a gadan bayan su, wanda in kai koma ahlus suffa, wanda sojojin musulunci ne, ita ce suke zuwa su je siyo, su kawo su saida, su samu abin da za su ci abinci, sannan kuma su yi sadaka da abin da ya rage. Wanda kasancewar haka Umar Allah ikara masa yadda, wanda hadisi ya gabata a cikin kitabul ilm a wannan littafi, wanda da shi da makwabcinsa daga cikin mutanen Madina suke baki bakin zuwa makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda kasancewar yau Umar in ya tafi majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi makwabcin nasa shi sai ya tafi kasuwa. Da yamma idan an dawo, Umar sai ya bashi labarin duk abin da ya gudana a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hukunce-hukunce. Gobe kuma shi Umar sai ya tafi kasuwa, wannan makwabcin shi kuma sai ya tafi makaranta. Haka in an dawo da yamma, shi ma sai ya ba Umar labarin duk abin da ya wakana. Shine al-Imam al-Bukhari yayi babi na musamman baki baki a wajen neman ilimi, kamar in ba za ku iya ajewa ba gaba ɗaya ku tafi, to sai a raba. Yau kai in ka tafi makaranta ni sai in tafi kasuwa, gobe ni sai in tafi kasuwa kuma kai ka tafi makaranta. An gane ko? Wata gifi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. To wannan Umar ne fa yake zuwa kasuwa, ko wanda shine fa na biyu a wajen daraja da ɗaukaka bayan wucewar Abubakar Allah ya ƙara masa yadda, wanda shi kanshi Abubakar kin, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya wuce bai bar wani mai daraja a duran ƙasa sama da Abubakar. Amma Abubakar bai daina zuwa kasuwa ba, sai da nauyin jama'a ya hau kanshi ya zama khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sahabbai suka ga cewa ya kamata a tsida Abubakar ya kula da al'amarin jama'a, suka yi dan taron gaugawa, aka yanka masa albashi a cikin baitul mali wanda zai wadace shi da shi da iyalin shi, cewa ya zauna ya kula da al'amarin jama'a. wanda kuma mun wuce da hadisi Abu Hurairah Allah ya karrama sa yadda ya ake masa tambaya yaya akai kafi sauran sahabbai riwayar hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana musu sababba sababi na farko yace ni talakka ne an gane ku banni da wani abin juyawa idan na samu na cika ciki na ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya fada zan kiyaye sababi na biyu yace da bana haddace abu na kai kuka na wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace masa taro ya tara wannan kinshi ma yafin sa manzon Allah yayi masa haka ya hira mishi aka ce masa ya runguma a jikin shi ya runguma a kirjin shi yace tun daga ran nan in dai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yace ban taba manta shi ba sababi na uku yace su ƴan uwan mu mutanen Madina suna can gonakan su na dabino suna aiki su kuma muhajirun suna can kasuwa saye da sayarwa ya shagaltar da su ni ko ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga anan waɗannan su aikin su menene aikin gona waɗannan kuma aikin su menene wato shine kasancewar saye da sayarwa dan haka dole malami ya zamanto yana da sana'a sana'a ho ba sai ka fito ba kasuwa haka a'a akwai sana'o'i wanda kana zaune zaka iya yin sana'o'i amma maganar menene ake cewa tamanin warabbuka wannan an wuce da shi shi ilimi ibada ne amma maganar kawai kai karatu ka zauna a matsayin cewa ta hanyar malinta zaka ci wannan ba karantarwa magabatan ƙurai bace wanda wallahi tallahi ko rantsuwa kai ba za ka yi kafara ba mafi yawan masu cin haram a yau masu da'awar malinta ne wanda koduwan bai hisu ba wallahi mafi yawa koduwan bai hisu ba saboda shi wannan ta hanyar ƙarya da damfara da wannan zai yi wurwurin da zai tatike ka miliyoyi ka wannan shi ko dama an sani tsare ka ne zai yi amshi in baka bada ba wanda shi kalla bai wucewa ya zalunci mutum nawa amma shi nawa zai zalunta to dan haka kasancewar dole a tashi a nemi sana'a yanzu a nan ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da ku muke yake cewa in mun yi da ku kuma mu zo mu ba Allah ramci shine sadaka da muke yi to shine anan munafikai da suka aibanta su wannan yazo ya bada dukiya mai yawa wannan yazo ya bada tiya daya ubangiji ta'ala yace zai sa kauta musu da izgilin su a gobe kiyama shine sakhirallahu minhum sai yace walahum azabun alim tare da haka kuma sun cancanci azaba wanda take umma abuciyar radadi wannan riwaya ta biyu shine dai Abu Mas'ud al-Ansari Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya umarce mu da yin sadaka in qalaqa ahaduna ila suqi fatahamal dayan mu sai ya tafi kasuwa ya je yayi da ku fa yusibul mudda wato sai ya samu mudu hadaya mudu za a bashi ka jabi kaya ka kai in ka kai a baka mudu wanda shi mudu sai ka hada hudu ne fa zai yi tiya guda yace wa inna li ba'dihim li yawma lamiata an yace wallahi dai daga cikin mu a yau yace yana da sama da 100 in ma 100 dinari 100 ko kuma dirhami 100 an gane ko tare da cewa din riwaya bata bayyana cewa dinari 100 yake ni ko kuma dirhami 100 wanda a da misali baka da jikka guda yanzu a ce kana da jikka 100 wanda anan kasancewar jirwaye da kaman wanka ne yake wannan zamu gane a lo farkon musulunci yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke cikin hali wanda yake da kunci to mutumin da yake cikin wannan hali na kunci wanda sai ya je ya jabi kaya a gadan bayan shi ya kai ya aje a dauki mudu daya a bashi kuma wannan mudu daya je ya dauka ya bada sadaka kana tsammani a yau da ya samu jikka 100 ba zai iya daukan wani abu ya cire ya bada sadaka kenan don haka ita sadaka da lokacin da kake cikin kunci da lokacin da kake cikin wahala bakin iya gulgudan abin da Allah ya hore maka haka ake bukata kai wannan kuma dabi'a ce daman ta mutanen kurai shine al-ifar wato kafifita wani dan uwanka mumini akan san kanka kaga anan suna da bukatar amma za su dauka su bada sadaka kamar yanda wani mawaki yake ban wani yana cewa tarahu khamisul badni wazadu hadiru atidun wa yagdu fil qamisil muqaddadi wa in masahu al ikwa'u wal jahdu zadahu samahan wa itlafan lima kana fil yadi shine yace wa inna li ba'dihim li yawma lamiata al yace daya daga cikin su yace wallahi a yau yace ya mallaki wato shine 200 din ma na dinare ko kuma na dirhami to dan haka wannan yana nuna mana sadaka ba ta da kadan iya gulgudan abin da Allah ya hure ma ka dauka ka bada sannan hadisi na uku shine adini guna hakim Allah ya kara masa yadda wanda shi ma mahaifinsa daga cikin mutanen jahiliya yana daga cikin waɗanda suka shahara a wajen kyauta mahaifinsa lalle ba musulmi bane amma a wajen kyauta daga cikin mutanen jahiliya hatimu da'i idan bai zamanto na farko ba to ya zama na biyu wanda kasancewar baƙo zai yi raƙumin da yake hawa kai tsaye zai durƙusar da shi ya soke masa wanda har sai da ya kai dangin shi suna zargin shi suna ce masa kai duk abin da ka samu na dukiya sai ka kakkabe ka ba mutane shine yake ce musu kullu la'ana min rizqi li ilahi wa aisi fa inna 'ala ar-rahmani rizqakum mubada daga cikin waƙoƙin sa yake cewa kullu la'ana min rizqi li ilahi wa aisi a wata riwaya wa abshiru yake cewa ku cige daga cikin arzikin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kuro muku a yanzu yace kuma ku yalwata ma kanku arzikin ku na gobe akan ubangiji tabaraka wa ta'ala yake shi ya dora ma kanshi wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha allahu yarzuquha wa iyyakum to shine anan yake cewa adiyu ibn hatim yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fada ittaqun nara walau bi shiqqi tamra manzon Allah yace ku sanya garkuwa tsakanin ku da wuta manzon Allah yace ko da tsagin dabino ne ku yi kokari ku dauka ku bada an gane ko shine kenan malam ya ciro hadisin yayi tarjumar baban da shi kenan ko da tsagin dabino ne kamar lakatu kai kokari ka bada shi sadaka riwaya ta hudu hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa wata mata ta shigo wajena tana bara tare da ita akwai ƴaƴanta mata guda biyu yara ne kankana tana dauke da su falam tajidi indi shay'an ghayra tamra Aisha tace bata samu komai a wajena sai dan dabino daya daya kaga yanda gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi rayuwa a wancan lokacin babu ha abinda Aisha za ta dauka ta bada a gidan sai dan dabino daya inda akwai abinda ya wuce dabino daya Aisha daukowa za ta yi ta bata shine tace falam tajidi indi ghayra tamra bata samu komai a wajena face dan dabino daya ba a daituha iyaha Aisha tace sai na dauka na bata fa qasamatha bayna ibnatayha wannan almajira da aka bata dan dabino daya sai ta fara shi tsakiya ta ba ƴaƴan nata walam ta'kul minha bata ci komai daga cikin wannan dabino ba kaga irin yanda tausayi yake tsakanin da da mahaifi dabino ne ɗaya aka bata ita ma tana da bukata uwar amma sai ta raba ta ba waɗannan thumma qamat fa kharajat sannan sai ta tashi sai ta huta فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا عائشة تشي سي منزان الله صلى الله عليه وسلم يشهو فأخبرته سين باشي لاباري دنگني دا أبوما ماكي دا نغني أغاني كو غا أبن دا نبادا سننكم غاين دا إتوانا ماتا دبينا ترباز أكا تبا إيان ناتا الحالي تنا دا بكاتا فقال سي منزان الله يشي منوبو تولي من هذه البنات بشي duk wanda aka jarrabe shi da wani abu na ƴaƴa mata kenan anan ya hada uwa ya hada uba an gane ku manzon Allah yace kunna lahu sitra minan nari za su kasance masa garkuwa tsakanin shi da wuta a gobe kiyama amma da sharadi sai in ya kyautata musu kamar yanda yake cikin wata riwaya duk wanda Allah ya jarrabe shi da ƴaƴa mata ya kyautata musu an gane har suka kai lokacin aure ya aurar da su manzon Allah yace za su zame masa garkuwa da shamaki tsakanin shi da wuta a gobe kiyama wannan sai ka kilga shi ɗaya daga cikin hadisai da ayoyi na alkur'ani an gane sai ka kilga shi daga cikin dalilai waɗanda suke nuna fadala ta ƴaƴa mata saboda anan manzon Allah ya kebance su ba yaya maza ba cai manubtu liya min hadhil banati bi shay lafazin albanat ya sha bamban da lafazin albanun yaya maza ba sa ciki anan duk wanda Allah ya jarrabe shi da wani abu na yaya mata shine manzon Allah yake cewa kunna lahu sitran minan nar za su zame masa shamaki da garkuwa tsakanin shi da wuta a gobar kiyama alakar wannan hadisi da baban kaga wannan almajira da tazo mi ta samu a gidan Aisha dan dabino ne da tak amma duk da haka Aisha sai da ta dauka ta bada wannan ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata wasiyar cewa kada ta bari almajiri yazo ta maida shi ba tare da ta bashi wani abu ba in dai akwai abin da za a bada to a bashi to dan haka wannan bayan abin da ya gabata na ita sadaka da kwadaitarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana da kuma irin sharuɗa nata an gane ko wanda mun zana sharuɗa kamar kusan biyar ko mu ci zuwa shida wanda dai na farko asali shine imani abu na biyu dukiya ta zamanto mallakarka abu na uku ya zamanto dukiya ce kyautawa zababba abu na uku na hudu wato ya zamanto ka bada wannan sadaka da dadin rai abu na biyar ya zamanto da kyautawar niyya na shida nawa ne a basharadi bane ya kasance musulmi eh sharadi kai da zaka yi sadaka abu na farko ya kasance musulmi tukun mumini imani shine sharadi domin sadaka ibada ce ibada ko ba ta inganta sai daga mumini abu na farko na biyu kenan ya zamanto dukiya ce mallakarka na uku ya zamanto dukiya ce zababba na hudu ya zamanto da dadin rai na biyar ya zamanto wato shine yawa ya zamanto da kyaukyawar niyya ha biyar ne muka zana ku shi ko ina ji ya kai shidda dai abinda yawa kenan abu na hurku bayan dukiyar bayan kana da imani kenan abu na hurku na biyu ya zamanto mallakar ka ce dukiyar ka ce ba ta wani ba na uku ya zamanto dukiya ce ta halak na hudu ya zamanto da dadin rai na biyar ya zamanto kenan da tsarkin niyya na shida kenan ya zamanto mi ha
dukiyar ta zamanto tsarkakakka
yawa ta zamanto tsarkakakka in ka hudda wancan kenan sharadi na farko imani kenan biyar zaka samu ana na farko ya zamanto mallakarka na biyu ya zamanto dukiya ta halak na uku ya zamanto zababbiyar dukiya na biyar na hudu ya zamanto da kyaukyawar niyya na biyar ya zamanto da dadin rai kenan in ka hada da wancan sharadi wanda shine asali imani kenan sun zama shida to in wannan sharuɗa sun cika kenan ko mun kankantar dukiya to ana buƙatar ka dauka ka taimaka babu fadli sadaqati shahihi sahih wato wannan babu ne wanda ke bayani dangane da fadla ta sadaka ta wanda yake wato mai tsananin san dukiya kuma mai koshin lafiya ma'ana sadaka ta wanda kana san dukiyar so wanda yake na fitar hankali kuma ga ya kana cikin koshin lafiya ka dauka ka bada to wannan sadaka tafi kowace sadaka domin shi lafazin ash-shahih ma'khuzun ne min ash-shuh idan aka ce ash-shuh shine ruwa kuma tare da kudin abin da ke hannun wani kenan mutumin da yana tsananin son dukiya kuma sannan yana cikin koshin lafiya ya dauka yi sadaka da ita to wannan sadaka tafi kowace lada shine yace li qaulihi ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idha ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun wa qawluhu ya ayyuhal wa qawlihi ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'ah wal kafiruna humuz zalimun qala haddathana musa ibn isma'il qala haddathana abdul wahid huwa ibn ziyad qala haddathana umaratu ibn al-qa'qa قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شهيد تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال حدثنا موسى بن باب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو أوانا عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا؟ قال أطولكن يدا فأخذوا قصبة يذرؤونها فكانت سودة أطولهن يدا فكانت سودة أطولهن يدا فعلمنا بعد أن ما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة. Wato malam da yace fiyayyar sadaka ita ce sadakar mutumin da ke da ruwa, ma'ana kana son dukiya, kana kudayin ta kuma kana cikin koshin lafiya, shine ya shigo da fadar Allah subhanahu wata'ala da Allah yace ku ciyar daga cikin abin da Allah ya azurta ku min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, kafin mutuwa ta zo ma dayan ku. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qareeb, wannan sai kaji ya ce ya ubangiji na dadi ka jinkirta min zuwa zamani wanda yake dan wanda yake makusaci. Fa asaddaqa, wato na dau wani abu daga cikin dukiyata nayi sadaka, wa akum minas salihin, nima na zamanto daga cikin managarta. An gane ko? Ma'ana mutumin da mutuwa ta cin masa bai riga bai gabatar ma kansa aiki na alkhairi, shine zai nemi cewa Allah ya jinkirta masa. Ubangiji ta'ala ya bada amsar walay yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, ubangiji ta'ala bai ya jinkirta ma rai daidai da kyautawar ido idan ajalin ta zo. An gane ko? Wallahu khabirun bima ta'malun, ubangiji ta'ala masani ne dangane da duk abin da kuke aikatawa, zai sakauta muku da irin shi a gobe kiyama. Kenan, don haka anan kasancewar wannan yana cikin wato fitar rai ne zai nemi cewa a jinkirta masa. Kaga sadakar shi ba za ta zaman tuɗe ba da wanda yayi sadaka a lokacin yana cikin koshin lafiya. Da wannan fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ku jama'ar mu'minai anfiqu mimma razaqnaku, Allah ya ce ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku min qabli an ya'tiya yawmun, kafin wani yini ya zo. La bai'un fihi, wannan yini Allah ya ce babu wato fansa a cikinsa, ma'ana ba maganar ka ba da cin hanci a yi bedinka. Lafazin albai'u anan bi ma'ana alfida, domin lafazin albai'u asalan a cikin yare wanda yake na Larabci ma'khuzun ne min alba, idan aka ce alba wato shine madduliyat, idan bili zaka bada dole mekawa zaka yi dukiya ce, ciniki ma ba ambace shi ba albai, domin mai saya yana meka kudi, shi kuma mai saya mai kaya shi kuma ya meka kaya, shine yake cewa la bai'un fihi, wato babu fansa a yini na alkiyama, ma'ana ka bada wani abu kai belin kanka ko kai belin wani. Sai yace wala shafa'a, kuma ba maganar ceto, amma ceto ga wanda suke kafirai, dan ceto yana tabbas ne, amma bayyace ka sai da sharadi biyu, izinin Allah subhanahu wata'ala dangane da shi wanda zai yi ceto, sannan kuma da samun yarda ta Ubangiji tabaraka wata'ala. Wanda farko wadanda za su yi ceto manzannin Allah subhanahu wa ta'ala, mala'ikunsa su ma za su yi ceto, sauran mu'minai za su yi ceto a gobe kiyama. Amma a nan ceton da Allah ya kure shine wato ceto ga kafirai, ko kuma ceton da sharadin ceto ya ratsi shine izinin Allah subhanahu wa ta'ala da yarda shi dangane da wanda za a ceta. Sai ce wal kafiruna humuz zalimun, kafirai su ne dai azzalimai, domin sun zalunci kawunansu, sun yi musan kadaita ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala. to wannan ma kasancewar kenan kafin mutun ya shiga cikin irin wannan hali ya kamata mutun ya dauki dukiya ya sadaka da ita shine anan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa wani mutun ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya manzon Allah wace sadaka tafi kowace sadaka girman lada a wajen Allah subhanahu wataala kala sai manzon Allah ya ce da shi an tasaddaka anta saddaka nan ma an yi idgamu ta fi sad asalin sa anta tasaddaka sai aka shigar da taqin ta biyu wato a cikin sad anta saddaka kamar yanda yake fa as-saddaka wa akum min as-salihin shine manzon Allah yace da zaka yi sadaka wa anta sahihun shahihun manzon Allah yace kana cikin koshin lafiya kuma kana tsananin kudayin dukiya takshal faqra wa ta'mulul gina wato kana tsoron talauci kuma kana gurin wadata ka san duk mutumin da yake cikin koshin lafiya to wannan yafi tsoron talauci kuma yafi kudayin dukiya domin me yasa yana ganin cewa nan gaba ma akwai lokaci manzo Allah sai yake cewa wala tumhil yace kar ka sake ka jinkirta hatta idza balagatil hulquma wato har akai lokacin da rai za ta zo makogoro ma'ana ta zo karankar ma kana cikin fitar rai qulta li fulanin kaza kace wane a bashi kaza wali fulanin kaza wane ma a bashi kaza wa kad kana li fulan wane kuma yana da kaza a kaina manzo Allah yace kada ka jinkirta kenan duk abin da zaka iya yi na sadaka kai kokari kai kenan ba sai ka shiga ba ka kwanta rashin lafiya ka yanke kauna a wannan lokaci zaka ringa wasiya a ba wani kaza wani yana da kaza a kaina tun kana cikin koshin lafiya duk wani haƙƙi wanda yake kanka na jama'a kai kokari ka sauke kuma duk wani abin da zaka gabatar ma kanka kai kokari ka gabatar da shi dan wannan sadaka da zaka yi kana cikin koshin lafiya kana tsananin kudayin dukiya to tafi lada shine malam sai wani babi baban kuma yana da alaka da baban da ya gabata shine yazo da hadisin Aisha Allah ya karra mata yadda take cewa wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wasu daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ayyuna asra'u bika luhuka manzon Allah suka ce wace ce daga cikin mu wanda za ta yi gaugawar haduwa da kai ma'ana bayan ka mutu wace ce za ta yi gaugawar iske ka kala sai ya ce afwalu kunna yada wadda tafi ku tsawon hannu ni za a yi fa akhadhu qasbatan yazra'unaha sai suka daukara suna auna hannunsu an gane ku tuntuna an bar su a kwana su abinda suka fahimta tsawon hannu wato shine na hakika ma'ana sai suka dauko kara suna aunawa fa kanat saudatu afwalahunna yada Sauda bintu Zam'a ta fi su tsawon hannu. Eh daga cikin matan su wanda suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duka cikin matan shi to ta fi su tsawon hannu. Fa alimna ba'du suka ce bayan haka sai muka yi sanin anna ma kanat dula yadiha as-sadaqa. Cewa ashe yawan sadaka da take shine tsawon hannun nata ba tsawon hannu ba wanda yake na hakika na halitta saboda duk mutumin da yake da yawan sadaka da yawan kyauta ana cewa wane yana da dogon hannu an gane ko kamar kinaya ce mutumin da yake da yawan sadaka da yawan kyauta sai a ce wane yana da dogon hannu anan yaren Hausa ma faɗa miki wane imin dogon hannu me ake ni ma'ana ka tsakuro ka bani wa kanat asra'ana luhukan bihi suka ce kuma ta zamanto ita ce Aisha tace ita ce wato mafi gaugawar mu dangane da haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana bayan mutuwar shi daga cikin matan shi gaba daya tara wanda ya bar su a raye sauda ita ce ta fara iske shi wa kanat tuhibbu sadaqa ita kuma al'adarta da dabi'arta ita dai ayi bara in dai a nema to ita ta dauka ta bada kenan dan haka dai anan tun mutum yana cikin koshin lafiyar shi ya kamata ya dauka ya bada kafin lokaci ya kure da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك